Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, ni ne Baba Yakubu Makili tare da Jummai Ali, muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To, bayan kun gama jin labarai, za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar akan ficewar wasu ƙarin ƙasashe da suka yi daga kotun manyan laifuka ta duniya ta ICC.
Lokacin da an kai ataken Libya, ai kotun duniya tana nan kuma ta san Sarkozy shine an masabbabi wannan yakin. Gaban zaka halaka shi, ai ya kamata yau a ce Sarkozy shine annan harko wanda za a kai a hukunta.
A Najeriya kuma kungiyar Izala ce take amfani da gangami da ta kira a Sokoto wajen jan kunnin hukumomi a kasashen Afirka da su ƙara zagi damtse wurin yaki da cin hanci da rashawa.
Idan ana buƙatar magance cin hanci da rashawa, dole shugabanni su yaƙi cin hanci da rashawa tsakanin su da Allah ya zama da gaske suke. Bayan wannan kuma ma'aikata dole a ba su cikakken albashi, a ba su duk kyautatawar da ya kamata a yi musu.
Haka kuma muna da shirin da rashin sani wanda wanda Salu Garba zai kawo muku, da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Syria Walid Mu'allim ya watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai baiwa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ɗaya-ɗayanci, inda 'yan tawaye suke fafata da sojojin gwamnati da kuma na Rasha. Shawarar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadi gwamnatin Syria ta bari wani magajin gari ya lura da harkokin yankin gabashin birnin idan 'yan jihadi da suke yaƙi tare da 'yan tawaye sun fice daga birnin. To, amma a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Syria, Stephane de Mistura, ministan harkokin wajen Syria ya ce samsam ba su yarda ba domin wannan shawara ta keta ɗiyocin ƙasar Syria. A ɓangarensa kuwa, Mr. Desmusura bai ce komi ba game da watsi da shawarar da Syria ta yi, amma ya ba da shawarar tura wata tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Aleppo domin binciken ikirarin da ake yi cewa jiragen saman yakin gwamnati sun yi wa asibitoci a yankin ruwan bama-bamai.
Shugabannin ƙasashe 21 na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Asia da Pacific, wanda ake kira EPIC a taƙaice, sun kammala taron ƙolinsu tare da yin kira da kare yarjejeniya na harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a taƙaice, yarjejeniyar da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko ta baba bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Jiya Lahadi aka kammala taron ƙolin da aka yi a ƙasar Peru tare da yin alƙawarin yin aiki na tsara sabuwar yarjejeniyar harkokin kasuwanci da za ta haɗa da dukkan ƙasashe 21 na ƙungiyar. Shugaban Amurka mai jiran gado ya la'ani wannan yarjejeniya ta TPP da ta haɗa har da Amurka, amma dai banda ƙasar China a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. To, amma a wajen wani taron 'yan jarida a ƙarshen taron, shugaba Barack Obama ya ce bai kamata Amurka ta janye daga yarjejeniyan ba, to amma ta nemi gudanar da harkokin kasuwanci yadda ya kamata domin a kare ma'aikata. Shugaba Obama ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka ta ƙara jaddada goyon bayanta ga yarjejeniyar ta TPP.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Haiti da aka yi ta ɗagewa. An yi zaben cikin lumana a jiya Lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba, da kuma mummunar ɓannar da mahaukaciyar guguwar Matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya. Ba za a samu sakamakon zaɓe a hukunci ba sai bayan kwanaki 8 ko fiye da haka, a cewar daraktan hukumar zaɓen ƙasar. 'Yan ƙasar Haiti miliyan 6 ne suka cancanci yin zaɓe tsakanin 'yan takarar shugaba 27 da kuma wakilan majalisun ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa jama'a cikin natsuwa suka tsaya a layi domin kada ƙuri'arsu a dukkan rumfunan zaɓe. 'Yan ƙasar Haiti suna fatar sabon shugaban ƙasa zai kawo ƙarshen rashin sanin tabbas da fafituka da suka yi shekara guda suna yi, yayin da kuma zai haɗa kan 'yan ƙasar da samar da ayyukan yi, domin har yanzu 'yan ƙasar Haiti da dama suna ɗanɗanawa daga girgizar ƙasar shekara ta 2011.
Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan ƙasar ke bayyana ra'ayoyinsu akan ficewa wasu ƙasashe daga kotun laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani.
Al'ummomin jamhuriyar Nijar ba su yarda aka bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunansu game da ɓallewa ko barazanar yin haka daga kotun duniya, kamar irin yadda ƙasashen Rasha da Philippines suka yi. Bayan irinsu Gambia da Afirka ta Kudu sun yage dukkan wata yarjejeniyar da ke haɗa su da kotun ta duniya. Kuma a cewar wani ɗan rajin farakula a jamhuriyar Nijar cewa da Malam Habibu Mumuni, memba ƙungiyar SNEN, kotun ta duniya wadda dai ake gani a halin yanzu ba ta cika adalci ba musamman wa 'yan Afirka.
Wannan koti ganin muka yi mu ga namu nazari kamar koti ce wadda ba ta cika adalci bisa ga ƙasashe waɗanda ya zamanto masu ƙaramin yauni su ne suka walakantar su. Idan mun gani akwai ɓanna da an kai da yawa. Yanzu aka ɗauki Libi, ɗaukin da an kai ataken Libi, ai kotun duniya tana nan kuma ta san Sarkozy shi ne an masabbabi wannan yakin. Gaban za ka halaka shi, ai ya kamata yau a ce Sarkozy shi ne annan farko wanda za a kai a hukunta. Ai ba a yi mishi komai ba. Akwai George Bush, ƙasa Iraq, an gani wa da ya yi suka tashi suka yi ta bombardin Iraq suka kashe Saddam kan banza. Me aka yi ba ya musu koyi ba ne, amma mu sai a dauki example ma ga shi nan kusa-kusa. Loran Bagabo kasar shi ce ha, kasar shi ce demokrasi ce aka yi, ya zaka ya ce zabe wance ya ce bace ba, an kawo so za su ka samai aka dauke shi aka kama shi yau aka yi an ce za a yi mai shirida. Alarki shi ba wani kishin kai ba, kenan aka diba kotu na ayi tana saboda kawai mutanen ƙasar Afirka, ko in ce saboda waɗanda ba su da ƙarfi. Masu ƙarfi su kullum suna da gaskiya, marasu ƙarfi su ne abba su da gaskiya.
Su ma jama'a da dama a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, ra'ayoyinsu ya zo daidai da na waɗansu 'yan ƙungiyoyin farhula game da wannan kotun ta duniya, inda su ma suke cewa ba su ga amfanin wannan kotun ba.
Gaskiya hitar ƙasashen Afirka da cikin kotun duniya gaskiya sun san kyauta saboda rashin adalci inda ta kotun take musu. Tunda misali in ka dauki Libya ko kuma Itina yakin da an kai na Iraq fado wanda an kashe Saddam Hussein ne kuma sun kashe Gaddafi, ga huta sun tada Syria kuma an gaza hukumtar da wanda sun kai al'amari. Kenan sai dai mu talakawa Afrika da yake ba mu san incin kanmu ba, mu ne aka nan aka hukunta su. Kamar misali in ka dauki su tsohon president na Liberia Sharp Taylor, su Bagbo wanda an kama da sauran Iraq nan ba su kike guwa kwa do yawanci in Afrika ne ko kuma Latino America, kenan wanda yake ba su da hali.
Wanda sun kai ta daga cikin kotun duniya sun yi daidai, rashin adalci ba an kawara shi ba. Tun daga su Saddam Hussein an kai mai shehi, an ce ga kaza ga kaza, aka kai mishi hari har yanzu kasar shi bata zauna lafiya ba. Sannan ita duniya babu abin da ta yi ga waɗannan da sun ka tuhumunci wannan ba Allah, har sun ka kashe shi gaban duniya na gani, har yanzu kasashen su basu zauna lafiya ba, kuma duniya an samu ta ido babu wanda an ka hukunta. Kinan ka ga zalunci ne nan, kai ko shugaba da ka dan yi abu sai a ce kotun duniya na fidaka.
Afirka dai kama a kansu ne su suna yin kotun nasu. Turai akwai wa'anda suka yi tona biliya da bus ba abin da ba su yi ba a nan Iraq, kuma ba kira sunansu ba, haka da aka kyale su kaman ba taba gani su ba. Mu kuma gaskiya kamu ma Afirka kananan kasashen nan gaskiya su ma su kauce musu, su bar su ta a harkar su tsakane su. Gaskiya ba mu yarda ba, in dai muna so mu dai talaka muna samu to su bar mu su abisu, in suna so a yi wani gyara a komo.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Allah 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 hada kan mu Afirka mu so juna
dalla a gaida Mamman Haruna. Kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta kammala taron wa'azi na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu da ta yi a jihar Sokoto, tare da yin kira ga ɗaukan matakan gaske wajen yaƙi da aƙidar cin hanci da rashawa. Wakilinmu a Sokoto Murtala Faruk Sanyinna yana da ƙarin bayani akan wannan taron na Izala.
gagarumar gudunmuwar da ayyukan cin hanci da rashawa suke bayarwa wajen tabarbarewar tattalin arziki da kuma bayan kasashen Afirka musamman Najeriya na daga cikin al'amuran da suka dauke hankalin babban taron wa'azi na kasa da kasa da kungiyar jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta gudanar a Sokoto. A makalar da ya gabatar a wajen taron, babban sakataren kungiyar ta izala na kasa Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya ce ko baya ga haramcin ayyukan na cin hanci da rashawa a addinance, wajibi ne hukumomi da gwamnatoci su yi tsayin alifi ga allo wajen yaki da mummunar ɗabi'ar wace yake ke yin tarnaki ga ci gaban kasashe.
Idan ka lura da gwamnatin Najeriya da gwamnatoci da ake ta kokarin ya za a samu kudaden da za a gudanar da shi revenue a tattaro a kasa, to cin hanci da rashawa shigo ciki ba za a samu ba. Balle idan ka kalli mataki na shigowa da kayayyaki kasa, kamfanoni da haraji da gwamnati ke tarawa, da matsalar da aka shigo baya ta oil subsidy, karshe duk cin hanci da rashawa ne ya shigo ciki, ya taimaka wajen ruguza tattalin arzikinmu. Sannan ba yana hana ci gaba, domin idan an baka kwangila kai gini ko kai asibiti ko kai kwalta, in ka san zaka bada cin hanci da rashawa ne kamin a baka, to ba zaka damu da kai aiki mai kyau ba. To ta haka asibitoci suka lalace, komi yabi ya lalace. In baka kauda cin hanci da rashawa ba, to babu yadda kasa za ta ci gaba, komi lalacewa zai.
Gwamnatoci da dama cewa suna yaki da cin hanci da rashawa, amma a ƙarshe sai kaga abin har yanzu ba ai komai ba.
Idan ana buƙatar magance cin hanci da rashawa, dole shugabanni su yaki cin hanci da rashawa tsakanin su da Allah ya zama da gaske suke. Bayan wannan kuma ma'aikata dole a ba su cikakken albashi, a ba su duk kyautatawa da ya kamata ai musu.
Duk da yake an fi zargin shugabanni da ayyukan na cin hanci da rashawa, to ko me yasa kungiyar ta bijiro da lamarin a wajen taron wa'azi wanda aka sari talakawa ne ke halartar sa? Tambayar kenan da nayi wa shugaban kungiyar na kasa Sheikh Abdullahi Balalau.
Na tabbatar muka idan talakawan nan suka fahimce da wannan al'amari yake, aka yi musu wa'azi aka karantar da su, duk wani wanda kaga ya zama wani abu a kasa daga cikin talakawan nan ya taso ya zo ya zamanto, muna duban al'umma da ƴaƴa masu tasowa su zamanto su sun soma kyaman wannan abu. Akwai lokacin da su kansu talakawan in suka gane illan wannan abu, daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurinsu ba su iya mishi. Saboda haka a cikin nan hikiman ka soma gyarawa tun da grassroots. To sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo wurinsu neman alfarma. A cikin nan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu, yi mana bayani. Kaga kenan daga nan su kansu waɗanda suke sama sun san akwai barazana mai yawa da in ba su daina ba, ƙarshe wannan barazanan zai zamanto wato sanadin canja su ko da tilas.
Taron ya kuma yi tsokaci sosai akan gudunmuwar Sheikh Usmanu bin Fodio da sauran jagororin daular Usmaniya wajen samar da tsarin shugabanci na gari tun kafin zuwan Turawan mulkin mallaka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kuma da la a gaida Murtala Faruku, yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar.
Amshina kaga malo kana na zan ya shado mammalo gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci
maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci.
Madalla yanzu kuma kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 2 na dare kenan da minti 10:15 a nan Washington. Ga shirinmu na gaba da rashin tayi.
Tuna yanda ka sami kudinka ka shawuya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To yau za mu duba sana'ar saye da sayar da hannun jarin kamfuna a kasuwar hada-hadar hannun jari. Bakonmu na yau Malam Amadu Manu na kasuwar hada-hadan hannun jari dake Abuja zai fadakar da mu akan yadda ake shiga sana'ar. Ga wakilin murar Amurka dake Abuja Hassan Maina Kaina da firarsa da Malam Amadu Manu mai sana'ar sayar da hannun jarin kamfuna.
To me ja hankalinka har ka shiga al'amar hannun jari din?
To zan ce kamar dai Allah ya dinne ni da zuwa don ban ma san kanshi ba lokacin da ina Edo din. To wani dan uwa na da ke can Lagos din shi ya riga ya training din. To cikin wannan yanayi din sai ga wannan zarafi ya zo na koyon hada-hadan hannun jari in zama ma'aikaci na hada-hadan hannun jari. Sai kamfani na ya tura ni in je in fara training in fara koyon wannan sana'a din. Sai ni je Nigerian Stock Exchange ni fara training na hada-hadan hannun jari. Ya dan doke ni lokaci don lokacin nan komi ba kwamfuta ba ne akan yi magana ne in aka yi magana yawanci komi dai babu wani hanyar kwamfuta komi ko ma wajen kasuwanci din da baki ne ake kiran kamfuna mu muna ansawa. So haka ni dai ni gama ni ci jarabawa aka amshe ni ciki ni zama ɗaya daga cikin waɗanda ke wannan kasuwanci din.
Yanzu na fahimce ka mutum kafin ya zama mai hada-hadan hannayen jari dole akwai makarantar da ya kamata ya je da kuma course ya kamata ya yi.
Akwai makarantar da kake zuwa na hada-hadan hannun jari ana ce mishi Chartered Institute of Stockbrokers. To suke shirya jarabawa na waɗanda ke son su zama masu hada-hadan hannun jari wato stock brokers kenan.
Yanzu kai misali za mu iya sanin irin matakan kusa-kusan da kai dangane da wannan harka ta hada-hadan hannun jari?
To kusa-kusan yawanci sun yi yawa akan hanyar darashin kuɗi da darashin tattalin arziki da kuma yadda zaka saida abubuwa ga jama'a kamar marketing kenan ko? To duka waɗannan sai ka koyi su a wajen.
To idan muka duba sha'anin bada lasisi na hada-hadan hannayen jari yaya matakan suke kuma zuwa wani lokaci ne mutum zai iya ciku-ciku neman lasisi?
To ba wani ciku-ciku kamar wai ka kawo kamfaninka na wannan din. To yawanci za ka samu wannan lasin din ka kafa kamfaninka na yin hada-hada ta hannun Nigerian Stock Exchange. Su kuma ba za su baka ba sai idan cikin memba ɗinsu wani ya kawo ka ya introduce ɗinka ya kamar ya gabatar da kai gabansu a council ɗin. To sai su ɗauki wannan magana ɗin su kai a dubi yanayin rayuwarka kai ɗanfo wannan ne ko kuma kai mutum ne wanda yake kammalalle wanda ana iya yarda da kai. Idan ka anshi kuɗin mutane ba za ka ci su ba sai dai an ɗanyi bincike hakan ga an ga matsayinka da waɗanda ke goyon bayan ka kafa kamfani din da aminci da amana ɗinka duka sai an tabbatar da waɗannan. Sannan shi wanda ya kai ka gaban su council ɗin su shugabannin stock exchange ɗin shi zai kare kai ya tabbatar musu da cewa ai kai mutumin ƙwarai ne. To daga nan ne za a duba sai a baka lasin kuma za a baka na ɗan lokaci kaɗan a ga halin da za ka yi aiki tukuna. Sannan akwai wasu abubuwan da za ka yi kafin ka zama kammalalle wanda kana iya wannan abin a cikin kasuwar hada-hada ɗin.
Misali yanzu in ka samu lasisi sai me zai biyo baya kuma gaba?
In ka samu lasisi za ka bi duk dokokin da ke cikin lasisi ɗin don lasisi ɗin yana cike da dokokin da za ka bi. Akwai kuɗin da za ka biya, akwai wuraren da za ka je ofis ɗin da za ka buɗa da abubuwan da za ka sa a ofis da mutanen da ya kamata ka ɗauka aiki da dai abubuwa suna da yawa. Sannan sai ka dawo kuma su masu lura da kasuwar hada-hada ta duka ta Nigeria SEC kenan ba Security and Exchange Commission sai ka je wajen su kuma sun baka registration. In sun baka registration ka tabbatar da ka samu sannan a buɗa maka filin da za ka fara zuwa flow kana watan wajen kasuwar hada-hada ɗin.
Na'am. To yawwa, to menene ke gudana a wannan dandalin kasuwar?
Abinda ke gudana shine saye da sayarwa kamar wace ko wace irin kasuwa. Sai dai wannan ba kaya bane aka kawo irin haja irin kayan sawa da kayan abinci da ba irin wannan kasuwa bace.
Yawwa, shine abin da nake son mai sauraro mai fahimta. yanzu misali a ce mai sauraron mu yana gida a zone yana bukatun ya sai hannun jari a wurin ku masu hada da hannun jari me ne matakin da ya kamata ya fara domin samun hannun jari din
zai fara zuwa ya neme mu shi mai son yayi din in ya neme mu yazo office din mu ya same mu zamu karbe shi zamu tabbatar da shi din ne ko yana tsaya ma wani ne don an hana mu yi magana da wanda ke tsaya ma wani sai dai mun ga wanda ke yi din ehe to in muka tabbatar shi din ke son yi akwai wasu form din mu wasu takardun mu da zamu bashi ya ciccika wanda zai nuna matsayin shi da kuma identity din shi da abinda zai tabbatar da shi dan kasa ne ko shi kuma mutun ne wanda yake shike da wannan suna din ko yana da national ID card wannan katin da ake baya duk dan kasa ko kuma yana da license din tuki ko wani abu da zai ban muna wani da inda hoton shi yake sannan kuma zai cika muna mu san gidan shi mu san addressin gidan shi mu san wurin in yan ma'aikaci ne mu san wurin aikin shi mu dai san shi kaman mutun da ba wai wani wanda ya hito wanda baka sani ba to sai mun tabbatar da haka ne in muka san wannan muka ya cika form din za mu buɗa mishi wani account da ake cewa wani inda ake tara duka hannun jari din inda ake cewa Central Securities Clearing suke buɗe wannan account din in aka buɗa mishi wannan account to za a bashi number in muka je wajen kasuwancin mu a dandalin kasuwa haja din
ina zuwa bayan an bude zai kawo kudin da zai sai jari kenan
yawa zai faɗa mun nawa yake son ya sa in shi mai saye ne in mai saye ne zai ce muna to yana da kudi kaza ga kuma in kuma ya san kamfanin da yake son saye don muna kasuwanci kan kamfuna ne kamfuna waɗanda suke hada-hada a cikin Nigeria ko suna sarrafanta abubuwa daban-daban to idan ya gaya mana in shi ya san kamfanin da yake son su yi sai ya gaya mana sai mu sa wasu sukan sa cewa in baka da 50,000 kar ka zo wasu kuma 5,000 ma sai ka zo kowa yana da nashi waɗanda yake targeting ya samu to idan ya bada kuɗi din nan za a buɗa mishi account za a sa kuɗin cikin da sunan shi a cikin account din aka sa kuɗin a cikin account din shi in ya gaya mana wanda zai sai in kuma ya ban muna zarafi mu sai mishi ne mu za mu je mu nemi wanda yake yana da kyau kamfani mai kyau mu sai mishi to lokacin da muka gama waɗannan rubuce-rubuce a cikin office sannan za mu ɗauke shi mu je da wannan suna nashi da namba ɗin shi na account ɗin shi sai mu je kasuwanmu in muka je za mu sa a cikin na'ura mai muna trading ɗin in muka sa abinda muke so mu sa kuma daidai kuɗin shi abinda zai iya sai mishi to lokacin ne za mu sai mishi share din sai mu ya shiga cikin account din shi
to yaya tsari yake ko kuma mataki-mataki a wannan kasuwa matakan wannan kasuwa ta nan jari
kasuwa kamar kowace kasuwa ce akwai mai saye akwai mai saidawa don in ka sayi jarin wani kamfani yau wata rana kana bukata ko kuma kaga ya samu dan tashi sama hakan ga in ka sayi kila naira 5 kila ya kai naira 10 kana son ka ci riban nan da ka ci sai ka ce a saida to in aka saida za kudin zai zo wajen shi kamfanin da ya saida don muna da hanyar da kowane ya sai duk wani kamfani da ya sai don dole cikin kamfani ne wanda zai sai shi zai mai da kudin ya dawo mu wanda ya saida mishi to daga nan kai kuma sai a yi maka check ɗinka a rubuta maka a sa maka daman cikin form ɗin da ka bada akwai account ɗinka na banki da inda ka sa inda kake so a sa maka kudin ka sai mu ɗauki check ɗin mu kai cikin account ɗinka mu sa maka za ka ga kudin ka ya zo maka
to idan muka duba batutuwan saye da sayarwa ɗin misali idan misali mai sayar wanda yake da hannun jari an sayar da hannun jarinsa an bashi kudin kuma yana son ya ci wasu kaman uwar kudin da kuma riba haka ta yaya ake daukan wannan matakan
yana son kudin uwar da riba ɗin duka
yana son ya amfani da riban ko ƙara ta masa
uwar to ai yana iyawa ko daga wurin saidawa in kaman yana da hannun jari 2,000 ko 5,000 sannan ya san ribar da ya ci ga lokacin nan yana iya diba ciki daidai yanayin ribar da ya ga yana son ya doka ba sai ya saida duka ba sai ya saida daidai riba din sai ya wuce wa shi da ribar shi waɗannan sauran da suka rage suna nan in kuma yana son a maida uwan ne cikin kasuwanci a saida duka a maida uwa din, sai a dubi daidai nawa ne ya bada na harin, sai a aje shi, sai a bashi waɗanda a riba din.
To idan muka duba yanayin sayan hannun jari, mutum zai sayar daga hannun kamfani ko kuma hannun ɗaiɗaikun mutane, ya ake yi?
Yana iya sayar daga hannun kamfani in kamfanin zai shigo da a cikin kasuwa na harin, shine ake ce ma initial public offer. Wannan zai iya siye ba sai ya je kasuwa ba, kamfani zai zo da form ɗinsu ya ce yana sayar da jari hannu kaza a kan farashi kaza. Kowa zai sai form ya cika, ya nuna nawa yake so, ya biya kuɗi zuwa ga waɗanda kamfani ya sa su tara kuɗi ɗin. To wannan shine zai saye directly daga kamfani kenan ko? Amma daga baya in yana son ya saye da waɗannan hannun jari ɗin kuma, sai ya koma kasuwa, sai ya je through stock broker.
Jama'a, abin da ya sauka kenan yau. Da yardar Ubangiji Allah, za mu kawo muku ƙarshen firar mako mai zuwa. Yanzu a madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da wakilin muryar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina, ne Salo Garba ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Dama Habadu Badoga, shugaban kungiyar Funaka social media. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika wannan abu da ke faruwa a jihar Zamfara na kaiwa al'umma hare-hare ba gaira ba dalili a kashe su. Gaskiya wannan abun firgice ne, abun tashin hankali. A kasar da akwai jami'an tsaro, akwai gwamnati, jami'an tsaro nau'i daban-daban, don haka gaskiya gwamnatin Najeriya zama bai kamanci ba.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To yau zan bayyana wa duniya ne yanda ake tafiyar da mulki a jihar Jigawa babu tsari. Tun da gwamnatin Badar Abubakar ta hawo mulkin jihar Jigawa, babu wani abu da gwamnatin Badar za ta yi tukiya cewa taiwa talakan jihar Jigawa. In kai mata maganar aiki sai a ce tattalin arziki ne, babu kuɗi a ƙasa. Amma ba a wata ɗaya Badar Abubakar sai ya ebi makarrabansa sun tafi ƙasashen waje da jimma cewa za a gayyato 'yan kasuwa su zo su zuba jari a jihar Jigawa, wanda har yanzu ba mu ga 'yan kasuwar da aka gayyato suka zo za su zuba jari a jihar Jigawa ba.
Yanzu kan ga labarai, amma wannan karo a takaice.
Jiya Ladi, ministan harkokin wajen ƙasar Siriya ya yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai baiwa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita ƴanci, inda 'yan tawaye suke fafata da sojojin gwamnati da kuma na Rasha. Shugabannin ƙasashe 21 na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a takaice sun kammala taron ƙolinsu tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a takaice, yarjejeniyar da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko kuma ta baba bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. An fara kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a Haiti da aka daɗe ana ɗagewa. An yi zaben cikin lumana a jiya Lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba da kuma mummunar ɓannar da mahaukaciyar guguwa Matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya. Ba za a samu sakamakon zaben a hukunce ba sai bayan kwanaki 8 ko fiye da haka, a cewar daraktan hukumar zaben ƙasar.
To da waɗanne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Jummai Ali da ta taya ni muka gabatar da wannan shiri, da mai ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Charles Hall, Baba Yakubu Maƙeri ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.